أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا غا الله تبارك وتعالى da ya bamu wannan dama a wannan rana ta Alhamis 26 ga watan Zulhijja, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1442, wacce ta zo daidai da 5 ga watan August ko Augusta miladiya 2021. Mun hallara a wannan masallaci na Ibadur Rahman a cikin wannan gari mai albarka na Gombe, wanda nake jin cewa na dawo gida domin gabatar da wannan lecture. Falillahi alhamd, alhamdulillah, wato ina jin karfin gwiwa kwarai da gaske wajen gabatar da wannan lecture akan wannan maudu'i, saboda kamar yadda shugaban zama yayi wannan jawabi cewa ba ni kadai zan gabatar da lecture nan ba, ina tare da waɗanda suka rigaye ni, suka gabace ni akan harkar aiki na koyarwa, da Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da Professor Malam Muhammad Babangida Muhammad, duka magabata na ne akan harkar aiki na koyarwa musamman a manyan makarantu zuwa mataki na jami'a. Don haka na tabbata insha Allahu tabaraka wa ta'ala fa'ida za ta samu gamammiyar fa'ida in aka gabatar da wannan lecture, daga abinda zan gabatar da kuma ta'aliqin da waɗannan manyan malamai za su yi insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Na kasa wannan lecture tawa gida hudu, ma'ana na kasa ta gaba hudu. Gaba ta farko zan yi dan magana a takaice akan muhimmancin tattaunawa akan wannan maudu'i. Maudu'i na satar jarabawa a mahangar musulunci. Gaba ta biyu zan yi wani nazari da wani tsokaci na musamman akan waɗansu fuskoki dangane da wannan mas'ala ta satar jarabawa. Gaba ta uku zan yi magana din sosai akan satar jarabawar a mahangar musulunci. Sannan gaba ta hudu na kira ta ina mafita. Allah ya yi mana muwafaka. Da farko ina yi wa 'yan uwa jagororin wannan masallaci mai albarka na Ibadur Rahman, ina yi musu jinjina akan tunanin da suka yi na zabo wannan maudu'i don a gabatar da lecture a kai. Wato wannan tunani ne mai zurfi, saboda in ba waɗanda suke da zurfin tunani ba, kuma waɗanda suke nazartar al'amuran al'umma ba, da wuya ka samu wadanda za su yi tunanin a zo a gabatar da lecture akan wani maudu'in da shike ba a sahaba gabatar da lecture ko kuma kwata-kwata ma baya zuwa ga tunanin mutane akan cewa a zo a yi lecture kai mutane sun fita tunanin a zo a yi lecture kai kuma mani a yi lecture kan haƙƙin shugabanci ko ba haka ba a yi lecture akan aure da sauransu a yi lecture akan wato irin waɗannan maudu'o'i satar jarabawa a mahangar musulunci gaskiya sai waɗanda suke da zurfin tunani kuma suke da damuwa akan al'amura kuma suke nazartan dukkan fuskoki na rayuwar al'umma suke da fadaka akan yadda wato gurɓacewa za ta iya riskar al'umma ta fuskoki daban-daban ba irin fuskoki kawai da ordinary people mutane na gama gari suke tunanin kawai ta wannan fuska din za a iya samun gurɓacewar al'umma ba har ma ta hanyar satar jarabawa al'umma za ta gurɓace dukkan gurɓacewa al'umma za ta lalace dukkan lalacewa kawai a dalilin satar jarabawa Allah ya saka musu da alkhairi tattaunawa akan wannan maudu'i yana da muhimmanci ta fuskoki kamar guda hudu ban iyakance ba za a iya fito da wata fuska din ta nuna bayanin muhimmancin tattaunawa akan wannan maudu'i fuska ta farko saboda yanzu satar jarabawa ta zama ruwan dare gama duniya ta inda wato misali da wuya ka samu garin da ba a satar jarabawa a Najeriya da wuya ka samu wato makarantar da ba a satar jarabawa a Najeriya sai tsinta-tsinta babu arewa babu kudu ta satar jarabawa ta zama ruwan dare gama duniya ta game ko ina a ƴan wasu shekaru a wata jiha a nan northeast shekaru kamar 13 ko 15 da suka gabata ƙungiyar Muslim Student Society of Nigeria lokacin da ake gudanar da jarabawa ta WAEC ta yi wani safiyo na musamman wato ta yi wani survey na musamman a babban birnin wannan jiha da ke nan northeast ta kewaya makarantu da ke cikin babban birnin jiha din wato state capital ta duba sai ta gano cewa gaba ɗayan makarantu da suke cikin ƙwaryar babban birnin wannan jiha din makaranta ɗaya ce kawai ba a satar jarabawa Allah ya sauke don haka wajen shekara 15 kenan wannan don haka wannan al'amari ya zama dare gama duniya dalilin bayani akan muhimmanci na biyu ko fuska ta biyu da take tabbatar da muhimmancin bayani akan wannan matsala ita ce cewa wato misali har mun shiga ka mai wuya akan matsalar satar jarabawa mun shiga tsaka mai wuya mecece tsaka mai wuya shine da turanci kamar ka ce vicious cycle mun shiga vicious cycle tsaka mai wuya mun san cycle ita ce da'ira ita da'ira ai ba ta da gaba in ka hau kan da'ira sai dai ka yi ta kewayawa in ka kewaya za ka dawo kan inda ka fara kewayawa ko ba lokacin da za ka iya fita to an shiga wannan tsaka mai wuya ɗin game da satar jarabawa ta yanda wato yanzu halin da ake ciki wato products waɗanda aka yaye su ta hanyar satar jarabawa already har sun zama malamai masu koyarwa a primary malamai masu koyarwa a secondary duka beneficiaries ne
waɗanda suka fa'idantu ne suka amfanu da sata jarbawa balma yanzu haka akwai professors waɗanda suke beneficiaries ne na sata jarbawa medical doctors waɗanda suke sun mori sata jarbawa directors yanzu ma tunda aka siyasantar da permanent secretaryship ta yadda wato misali ba experience ne da shekarun aiki kai suke ba mutum wato misali permanent secretary ba to har akwai permanent secretaries din da suke beneficiaries ne na sata jarabawa yanzu kuma wannan cutting corner din wannan shan kai din hatta a aiki yadda ake dauko mutane ba akan cancanta ba a ba su matsayi mai girma duka wannan yana daga cikin mummunan tasirin sata jarabawa dan haka mun shiga vicious cycle yaushe zamu fita lokacin da malamai da suke koyarwa already su ma sun sani beneficiaries ne na sata jarabawa dan haka ba sa kyamar sata jarabawa dan haka wato ainihin misali idan yanzu kai kana malanta a makarantar secondary kace kada ayi sata jarabawa to zai iya zama cewa duk malaman da suke makarantar za su yake ka domin a cikin su watakila wajen 80% or more than that beneficiaries ne na sata jarabawa dalilin muhimmancin jawabi akan wannan maudu'i ta fuska ta hudu ta uku shine mun shiga bala'i a matsayin al'umma a dalilin sata jarabawa menene bala'in da aka shiga shine saboda sata jarabawa ta zama ruwan dare ga duniya saboda an shiga vicious cycle an shiga tsaka mai wuya game da sata jarabawa to already muna haifar da wato ajiyal generations na yara waɗanda suke su a rayuwarsu ba su ma san yanda ake yin jarabawa da ka ba su yanda suka tashi tun daga primary har suka je secondary har kuma zuwa university su abinda aka rene su da su shine an rene su da sata jarabawa so we are already producing generation na mutane waɗanda suke su akan sata jarabawa aka rene su kuma akan sata jarabawa aka yaye su wannan bala'i ne ban san ko an fahimci wannan abin da nake nufi ba wannan bala'i ne in ka hada cewa sata jarabawa ta zama ruwan dare ga duniya in ka hada cewa an riga an shiga tsaka mai wuya vicious cycle game da sata jarabawa in ka hada da wannan to yaushe za a daina sata jarabawa already kana da generation na yara waɗanda suke su ba za ma su iya hankaltar cewa ana jarabawa da gumin kai ba su abinda suke hankalta shine jarabawa ta hanyar sata ake yinta ba la wato ba za su iya hankalta ba ba su san yadda ake yin jarabawa da gumin kai da kokarin kai ba and they are already becoming a generation wai mun fahimci implication din they are already becoming a generation sune za su maye bayan generation din waɗanda suka dan yi suka yi makaranta aka dan yi jarabawa kan kokari waɗanda aka rene su aka yaye su akan sata jarabawa su za su zama shugabanni gobe su za su zama likitoci su already sun zama malamai sannan su ne za su zama permanent secretaries su ne za su zama sarakuna su ne za su zama malamai masu wa'azi su ne za su zama 'yan siyasa da sauransu لا حول ولا قوة إلا بالله فخلف من بعدهم خلف شيني ما أبننا نكي نفي كوبا هكذا tunda dai al'amarin abinda nake faɗa cewa an shiga bala'i bala'i abinda zai ƙara fassara maka wannan bala'i shine wato zauk na al'umma ko wato tunani na al'umma da mentality na al'umma har ya canza ta yadda ba wai yaran ba da ake renon su ta sata jaraba ta hanyar sata jarabawar hatta iyaye sai ka rasa wato kamar yadda wani marubuci yace wai Nigeria a nation whose conscience is on leave wato kamar mun zama al'ummar da mun aje hankalin mu a wani gefe guda muna tafiya ne kawai ba ma gudanar da rayuwar mu akan tunani mai kyau ga yadda nake nufi dan Allah ya zaka fassara cewa yaya al'ummar mu ta kasance ne wai wace irin al'umma ce muke ciki yaya zaka fassara mutumin da yake yanzu a yanzu permanent secretary ne yayi secondary a 1970s yayi jarabawa da gumin kansa da kokarin kansa watakila ya fita da only 3 credits da haka ya tafi higher school yaje higher school certificate sannan yaje degree duka da gumin kansa da kokarin kansa yazo yayi degree ya kama aiki yanzu ya zama permanent secretary amma wannan mutumin da yayi jarabawa in the 70s da kokarin kansa wannan mutumin da wanda kokarin kansa ne ya kashi wannan mataki na permanent secretary wannan mutumin shi zai dauki dansa ya kai shi miracle center dan Allah wace irin al'umma ce wannan ko ya biya a yi jarabawa ma dansa ko kuma professors da suke kai yaran su makarantu da suka tabbatar sata jarabawa ake yi ka san an shiga bala'i ko fuska ta hudu ta bayanin muhimmancin wannan lecture shine al'amarin mu yana da ban tsoro tunda har a karatu na addini sata jarabawa ake karatun da ake producing limamai a higher Islam karatun da ake producing limamai a higher Islam babu ma inda ake sata jarabawa kamar makaratun higher Islam inda ake karanta qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum ije ifato ayoyin qur'ani za ce go la ilaha illa Allah inna lillahi ya sace ayoyin qur'ani ya sace hadisi ya zo ya hada jarabawa kuma zai zo shi ne yake da certificate na higher Islam in ana neman malaman islamiya da za su koyar da yara tahzi da qur'ani shi zai yi in ana neman liman shi za a gabatar Allah ya sauke zan takaita a nan amma fuskokin da za a yi bayani watakila akan muhimmancin wannan maudu'i yana da yawa abinda ne nake so in ce shi ne wato kasancewar wannan abu ya zama ruwan dare ga duniya kuma an shiga tsaka mai wuya kuma sannan fada cikin bala'i kuma hatta a harkar jarabawa ta karatun addini ana sata jarabawa to wato abin nan al'amarin ya zama kawai abinda ake kira the order of the day abinda aka saba ya zama jiki don haka babu ma wanda yake tunanin ya kamata fa a yi fadakarwa a kai sai abu na biyu gaba ta biyu ita ce nazari na musamman da tsokaci na musamman akan sata jarabawa nazari na farko za mu gina shi akan wato ayin misali wato abin nan muhawara akan halittar kaza da kwai muhawara akan halittar kaza da kwai kwai ne ya riga kaza ko kaza ce ta riga kwai wa ya riga wani Allahu alam ko abin da nake nufi wato nazari akan cause and effect shin sata jarabawa wato natija ce ko kuma ita ce take haifo ko ita ce sabab musabbab ce ko ita ce sabab abin da nake nufi shine sata jarabawa the fall of the standard of education shin sata jarabawa shin lalacewar ilimi shi ya haifar da sata jarabawa ko sata jarabawa ce ta haifar da lalacewar ilimi wani irgayi wani ai an gane ko in ka gina akan nazarin kwai da kaza shin ilimi ne da ya lalace sai aka fara sata jarabawa ko kuma da sata jarabawa ta shigo shi ne sai ta kawo rugujewar ilimi wani ne ya rigayi wani to bari na dan yi wani bayani ba nufi na na bada amsa kankan wato yankakkiyar amsa akan wannan ba na jefar mana na kawo mana wannan mu je mu ci gaba da nazari akai amma bari mu wasu yan bayanai na tarihi kadan za mu yi bayanin pupil teacher da kuma bayanin 6334 lokacin da aka yadda a yi UPE universal primary education a ƙasa baki ɗaya to sai ya zamana musamman mu a nan arewa an bude makarantun primary da yawa kuma an yi campaign an yi faɗakarwa akan mutane da yawa lalle a shiga makarantu don haka aka samu ɗalibai da yawa in the early 70s aka samu makarantu da yawa wannan sai ya haifar da buƙatar malamai kuma babu malaman a ƙasa a wancan lokaci minimum teaching qualification a wancan lokaci a doka a littafi grade 2 teacher certificate wannan ya tilasta aka fara yin grade 3 teacher certificate ina fata na fahimta grade 2 5 years training grade 3 teacher certificate 3 year training ko 2 year training wannan ta haifar da aka fara pivotal teacher training wato wani tsari ne na wucin gadi yanda za a samar da malamai maza-maza aka yi wani tsari na wucin gadi yadda a cikin 'yan watanni kaɗan za a samar da malaman da za su je su riƙe primary schools ɗin nan saboda wato in aka ce sai an ɗauki shekara 5 a yi producing grade 2 teacher to sai dai wasu makarantun su zauna babu malamai to ba a tsaya nan haka ba sai ya zama na duk da grade 3 teachers arrangement da pivotal teacher training duka ba za su iya samar da malaman ba sai aka koma aka rinka ɗaukar pupil teacher waye pupil teacher shine in aka zo gama primary sai a duba a cikin waɗanda za su gama primary sai a duba su waye masu wato girman gaba da girman jiki a cikin waɗanda za su gama primary 7 sai a yi retaining ɗinsu a matsayin teachers su za su koyar da form 1 a primary 1 da primary 2 wannan amsa ya rage ga waɗanda suke sauraro me haka zai haifar da aka zo implementation na 6334 da aka tasar mai implementing 6334 daga ƙarshen 1970s ko kuma in ce early 80s daga ƙarshen 1970s wato da aka fara fita daga primary 6 maimakon primary 7 a 1978 kenan ni ma dan wannan layin ne a 1978 na gama primary to da aka zo lokacin da aka bude junior secondary schools a wajen 1981-82 sai ya zan an bude junior secondary schools da yawa sai ya zamanto babu malamai minimum teaching qualification kuma a secondary school level NCE certificate ne NCE shine minimum a lokacin to an bude junior secondary schools amma babu malamai wannan yasa ya tilasta a shekarun 1982 amma musamman a shekarar 1983 da 1984 wannan ya tilasta daukar grade 2 failures daukar grade 2 failures su je su koyar a secondary schools din da aka bude ban san mun fahimci wannan ba to kuma ma ba da amsa akai ba dama a ci gaba da dogon bayani saboda minti 40 ne da ni nazari na biyu shine yaya za ka yi ka raba sata jarabawa da kuma gurbacewar al'umma makarantun nan ai ba tsibirai bane da suke balle ko suke rabe da al'umma ai makarantun nan jinsin jikin al'umma ne al'umman nan da take kasuwa take albus al'umman nan da take office take ha'inci al'umman nan da take kotu take kama kariya al'umman nan da take siyasa take abinda ta ga dama daga wannan al'ummar malamai da dalibai da suke makarantu suka fito wannan al'ummar da ba ta da hankali idan aka sa mata danja a hanya ba za ta tsaya ba sai yan kwaya yan wiwi sun dauko gora sun zo sun tsaya a hanya in baka tsaya ba su rafka motar ka gora dole ka tsaya wannan al'ummar ai daga jinsin wannan al'ummar daliban suka to yaya za a yi ai kama yakunul murabbi yakunul murabba ko ba haka ba iyayen nan waɗanda su ne suke algus a kasuwa suke sata dukiyar al'umma suke ha'inci a duk yawancin fannoni na rayuwa ƴaƴansu ne a makarantun nan ƴan uwansu ne malaman nan ina nufin sata jarabawa ko mun ki ko mun so na daga cikin ainihin gurbacewa da lalacewar da al'umma ta yi Allah ya sauke nazari na uku shine Malam Aminu Inuwa shugaban wannan zama ya bude jawabinsa da cewa wannan al'amari na sata jarabawa ba mu san shi ba da nesa nesa muke jin sa kwanan nan wani shugaba da yake kula da wani bangare da ke gudanar da jarabawa a nan kasar an kamo wani yaro daga wata jiha ta northwest aka kamo shi akan al'amari na almundana yana da gudanar da business cafe don haka shi yake yin abubuwa na deal na canja ma mutane ID card na jarabawa ko kuma in ka wato impersonation wato abinan ha'inci na shiga abinan rufa kura da fatar akuya gome da sauransu ko ba haka ba da so aka kawo shi shine yake cewa yace wallahi shi babban abin takeicin da yake ji shine a kasar nan ba mu cika kwaikwayar aikin alheri ba sai dai aikin tsiya yace da fa a arewa nan kuma shi ba dan arewa bane yace fa da fa arewa ba a sa ta jarabawa wannan amma yanzu duk cases da ake kawo mana na sa ta jarabawa sun fi fitowa daga arewa kamar yadda ka sani arm robbery lokacin muna primary ba mu ma iya fada ba mu army robbers ma muke cewa ba mu iya fada ba saboda muna jin sa ne can nesa army robbers muke cewa yazo mana su kidnapping yanzu kamar ma mun sha ga Allah ya sauke to haka harkan nan ta sata jarabawa daga cikin abubuwa da ake yi ko ake fada shine kun ga fa muna tare da zaman gasa ake yi a kasan nan in ba mu yi sata jaraba wannan ba abokan zaman mu su bin da suke yi nan mu ma dole ne ba mu yi sata jaraba wannan domin gaskiya in ba mu yi ba yaran mu ai ba za su iya zuwa university ba ya za a yi su samu takardar za su shiga police ko shiga soja dole mu yi sata jaraba wannan zamane na mu da afasa zamane na munafasa kaga abin ya zama na dan ana ce yara na kusha giya ni kan ba na shan giya ko ba haka ba ba haka dan ana ce cewa to a gara ma na ana ce ginin tunda mu shi kaga ni za mu yi magana akan wannan mun zo maganar mafita shin wannan ya barrara mu yi sata jarabawa dan muna zaman gasa da waɗansu ko ka goya da nazari na hudu da za mu yi akan wannan shine Hausawa suka ce da haihuwar yuyuyu gara ɗaya ƙwaƙwara ko da haihuwar yuyuyu gara ɗaya ƙwaƙwara to dan Allah fi sabilillahi da a yi sata jarabawa a fitar da mutanen da suke ba za su iya defending din certificate ɗinsu ba shi ya fi ko kuma a tsaya a yi jarabawa da gaske wanda ici tabbas ya ci wanda aka ba shi certificate ɗin ƙoƙarin kansa ne ba shahadatu zur ba ne shahadatu zur ko shahadar ƙarya certificate ɗin ƙarya anan ina nufin we have to negotiate between quantity versus quality ko quantity versus quality wanne zamu zaba to in zamu zabi quality kaga dole a daina sata jarabawa ko to waɗannan abubuwa ne da na kira su nazari ba lalle ne ya zan a wannan zaman zan iya fitar da amsa yankakku a kansu ba amma ina so mutane na faɗakar da mutane su gano irin waɗannan abubuwa da suke cikin wato issues da suke cikin harkar sata jarabawa gaba ta uku sata jarabawa a mahangar musulunci sata jarabawa duk fassarar da za ka yi mata satar jarabawa sunan ta'inci kuma satar jarabawa ba nagarta ba ce ba aikin kware ba ne amma bari mu ɗauki hadisi guda ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana matsayin satar jarabawa حديثنا نوع النواوي 40 صدير النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر البر مطمئن إليه القلب واطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في نفسك وتردد في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذو كي تنبيني أكن نغرتا نغرتا إتتي دعبن دكي دكتاش أي كتاواسي كجن سوى أرنكا كجد كان ينسى دهات اللي كوب كدامو أغنك كان أي كتاوابا. والإثم أما لي فيه ما حاك في نفسك شيني بند يلنك أمك أيكي أزوشيكا يلنك أمك أيكي أزوشيكا وتردد في صدرك ينا تكي وادا كاو واق الجنكا دكوان تامك عريبا وكريت أن يطلع عليه الناس. كما باكا سو متانيس غانو كني باكا سو متانيس غانو تشيوا كنا أيكا تاوا وانا شيني لي في أكام وانا هديسي ina muka sa satar jarabawa. Satar jarabawa in ana yi a makaranta tun daga kan principal da head teacher da exam officer da waye da waye, babu wanda yake so a gano cewa ana yi, ko ba haka ba? A boye ake yi. Kuma satar jarabawa in mutum ya yi ta ya fito da 7 credits ko ya fito da 5 distinctions 4 credits ko ba haka ba, ba zai so a ce ta hanyar sata jarabawa ya samu wannan credit din ba. Dan haka abu ne wanda shike ba wanda yake yi ko ba wanda yayi wanda zai so a ce wai abin da yi kenan ya samu result din sa, babu wanda zai so a yi haka. Allah ya sauke. To dan haka bisa kowace fassara sata jarabawa cuta ce, shi yasa ma hatta turawa da basu da ba musulmi ba suka kira shi cheating, ha'inci ne. Qur'ani kuma ya ce mana a cikin suratul anfali, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. دهكا ساتجربا وها إنشي كما ها إنشي بابو ونساء أني أكن حرام تنسى أشكى المسلمين بابو لوكشي ناقة كمر نايو جمنتي كسن تلاتين دوان أبو salamin tigoma falillahi alhamd ina mafita. Amma in za a dan yi bayani kadan muka koma kan wancan matsala ta wato misali me ya rigayi wani sata jarabawa ce ta rigayi lalacewar ilimi ko ilimi ne ya haifar da ko lalacewar ilimi ne ya haifar da sata jarabawa. A yanzu a halin da ake ciki wato duka sata jarabawa is an effect kuma is also a cause. Sata jarabawa lalacewar ilimi ita ta haifar da sata jarabawa, kuma sata jarabawa tana ƙara ci gaba da lalacewar ilimi. Lokacin da aka fara yin post UTME ko post waye har da indirect entry muka fara yi a university, har da indirect entry wani ya zo da NCE geography yana so ya zo ya yi degree a geography, ya zo da NCE geography, sai muka tambaye shi a interview ka gaya mana the 7 biggest rivers in Africa. Ya zo da NCE geography sai bai iya ba, bai sani ba. Sai na tuna a primary da waka muka iya Nile, Niger, Congo, Senegal, Orange, Limpopo, Zambezi. Amma ga mutum ya zo da NCE wallahi bai san 7 biggest rivers ba. Wani ya zo da NCE Hausa, muka ce ka gaya mana Hausa bakwai. Da farko cha muka yi ka gaya mana banza bakwai sun fi wahala, yace wai banza bakwai yazo da NC Hausa ba sai ce to muka ce to ga ya mana Hausa bakwai bai sani ba
Allahu akbar Allah kiyaye wannan dai kalamin misali ne abin a yanzu in za a yi maka bayani aswa wa akba min hada ina mafita zamu iya bayani mafita akan wannan ta fuska biyu masu fadi fuskar farko fuska ta bayani akan aqida da akhlaq cewa wato wajibi ne mutane su yarda da Allah kuma su muji tsoron Allah kuma mu canja yadda muke gudanar da al'amuran mu mu sani babu wata al'umma da take ci gaba da arraza'in wato gurbatattun halaye da gurbatattun ayyuka wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabat duk al'umma tana ci gaba ne tana dorewa akan nagarta duk al'umma da ta rasa nagarta sunanta rusasshiyar al'umma ba ta da makoma mai kyau musani ba mu da makoma mai kyau in aka ci gaba da sata jarabawa ba mu da makoma mai kyau zan so su malam babangida in sun zo su yi mana bayani akan mummunan tasirin jarabawa akan duk fitintunin da muke gani a cikin al'umman nan dan haka wannan a fuska mai fadi kenan sannan mu yaki sata jarabawa da hadisin man ra'a minkum munkaran فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وتكيلا دوياك سامو من يغيره بيده سبو أنكي جل أنكي متاكن Commissioner of Education أستيك zai so ya burge state governor akan cewa yara da yawa sun ci jarabawa sun samu more than 5 credits na shiga university and on that basis akan haka commissioner ilimi zai iya tirsasa ma principals akan duk wanda izo yadda aka samu massive failure a binnan dinsa a wannan a makarantarsa to shi da shi sannan kuma principal zai tilasta ma kowane malami duk malamin da ya yadda aka samu failure a subject dinsa to shi da shi to wa zai canja da hannunsa wa zai magana akai watakila mu fara yakar sata jarabawa da fa bi kalbihi wa zalika adaful iman wato abinda yawanci abinda bamu fahimta ba akan wannan wadhalika adaful iman din nan abinda bamu fahimta ba shine wata waya ko wata siga ta hadisi wanda shike wato inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa walaysa wara'a dhalika habbatu khardalin min al-iman ko ba haka ba walaysa wara'a dhalika habbatu khardalin min al-iman wato daga matakin da cewa ba za ka kibarna daga zuciyarka ba ka sauka da inda har ka kai wannan matakin to it means you have gone down below the level of iman kenan dan haka wato abinda wannan hadisi yake nufi wato kana still kana kan level na imani inda za ka kyamaci abin a ranka an implication na wannan na cewa ka ki abin a zuciyarka implication din shi ne if you can't join them if you can't beat them don't join them
shine implication din fassarar wannan wazalika adaful iman din kenan cewa the best you can do shine in kai ubani kana ganin iyaye suna gogoriyan kai ƴaƴan su miracle centers suna zuwa suna cin jarabawa ka dage ƴaƴan ka su jarabawa da kansu in kai student ne kana ganin duk yara suna fata jarabawa ka sama malamai ku sama daliban ku wannan aqidar a zuciyar su kada su damu da sauran yara da suke fata jarabawa iyaye ku sama ƴaƴan ku wannan aqidar principles ku tsaya akan wannan aqidar it may be costly kaga fa kana principle ba za ka yi gayyuhu bi yadihi ba ba za ka yi gayyuhu bi lisanihi ba amma wallahi as a principle wallahi ka tsaya akan wato fa gayyuhu bi kalbihi wallahi wannan ba karamin yaki bane because it can cost you your principalship zai iya cire ka say he is not cooperating ba haka bane he is not cooperating in kai malami ne za a ce you are not cooperating that is the word sai dai kai tolerating barna har exams officials ku yaki yin wato ina ku kana malami yadda zaka ya don't ever as a malamin makaranta don't ever partake kar ka yadda ka shiga cikin waɗanda suke ma yara jaraba ko suke ba su fata jarabawa the best you can do as a malamin makaranta in ana wannan koda ba za ka iya tsawata musu cewa babu kyau ba to at least don't do it duk tsangwama ka da za a yi ai muna ganin annabi ya ce wa zalika ataful iman wai raunin imani kana nufi in aka ce raunin imani a wannan ai sai masu raunin imani to kai raunin imani anan mu gani wato ban fahimci me wannan kosan na raunin imanin ba fa mun dauka wai annabi yana nufin raunin imani wato wanda ba kai ka tsaya akan wannan ka gani sai wato kunali kaptuliyal mu'minina wa zulzulu zilzala wallahi sai an jijjiga ka ka hada wannan hadisin da hadisin al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu wa rasuluhu an ce sura 3 minutes fuska ta biyu shine fuskar aiki da tsarin aiki pragmatic approach kafin mu yi wannan bayanin kace legislation will legislation stop sata jarabawa does legislation stop any barna da ake a kasan nan me doka take aiki akai a kasan nan billahi allazi la ilaha illa huwa in ka san yanda in aka baka political appointment ko da special advisor ne ko commissioner yanda da kanka in aka baka special advisor ko commissioner ko zaka yi wani director ko waye da kanka zaka je ka kai kanka ofishin SSS a bude maka file ka cike form a fama da kanka ka faɗi duk asabin da kake da shi amma da haka ake sata a kasan nan what is there me doka take a kasan nan duk SSS sun san duk waɗanda suke sata saboda kafin ka shiga office sai ka je ka cika form a SSS sai ka faɗi yadda ka yi haka ya fai ka da code of conduct bureau amma da ka shi sata to watakila abu na biyu da za a yaƙi sata jarabawa maybe wannan it will help a fitar daga vicious cycle shine it may be difficult but that may be the only way out shine a koma kamar yadda yanzu duk yawancin kasashen duniya suna canja tsarin ilimin su daga teacher centered learning zuwa student centered learning ya zama na dalibi shine the center of focus wato wannan tsari na sukun feeding tsari da malami zai zo ya bayar a zo kuma a yi za a zo a yi jarabawa a yi regurgitating a amayar da abin da malami ya bayar teacher center wato the teacher is the philosopher king shine repository of knowledge ko ba haka ba yazo kawai ya zuba ma dalibai ranar jarabawa su zo su amayar masa dole sai an canja amma student centered learning ba kawai yana nufin in the classroom ya zamana ana mai da komai wato hannun dalibai abin da ke nufi ya zamana ko wato koyarwa ya zama akwai much of wato habaka wato creative thinking the creativity da kuma problem solving orientation ina fata fahimta da kuma wato ainihin misali abin nan mai critical thinking da sauransu ina fata an fahimta ya zamana dalibai ana engaging din su ba kawai sun zama passive learners ba kawai the far-reaching implication of wannan tsarin shine a revolutionary approach what is the revolutionary approach a daina bada certificate a jarabawa a makaranta ka zo university ka yi jarabawa ba wa ganin degree ko first class ko second class a daina bada certificate a rika bada testimonial kawai ya zamana masu daukar aiki kada su duba wai certificate dinka 21 ko 22 su duba competency me zaka iya yi kawai practically me zaka iya yi ba maganar certificate kawai shirme ya zama paper takardar banza kawai takardar tsire certificate shadatu zur wanda a yanzu in ka je university zaka samu kusan about 70% or more than that duk sata jaraba suka shigo university da ita me zai da wannan certificate din shahadatu zur a koma kawai ai emphasizing competency practical skills what can you offer kuma yanzu kamfanoni da yawa na duniya abinda suke yi kenan sai ka zo da certificate dinka su ce a je certificate dinka a gefe ga test aptitude test da waye zamu yi kawai in ka ci shi kenan kamar yadda aka zo interview na vice chancellor a wata jami'a kuma wallahi tsohon jami'a ce daga cikin professors din da suka zo interview din daga cikin abin da aka sa a interview din shine in ka zo sai chairman din fa ya ce ga email address ina ka turo min email wannan wasu 'yan shekaru ba da suka wuce kenan ba wallahi tana aka yi weeding out wasu professors din ba su iya yin email ba competencies kawai me ka iya me ka iya kawai shirme certificate nai interview ma daukan graduate assistants yara sun zo da 21 dewa sun zo da 21 ga professor Wagir ga malam nan I'm not da Allah waɗanda suka gama university a kwanan kan su ci an insulting them amma wallahi lokacin da muka yi jaraba university billahi alladhi la ilaha illa huwa zaka gama a department wallahi sai da jibin ni dai har na gama Bayero University shekara hudu da na yi a Bayero University wallahi za mu iya kirga waɗanda suka samu first class ba za su kai cikin yatsuna guda goma ba across all the departments wanda suka samu first class dama ko in aka zo za ka samu wato mutane biyu kawai za ka gani da 21 ko uku so mun zo yin interview with graduate assistant ga mutane nan rututu da 21 Allah ya sauke wallahi akwai professors din da ba su iya turanci ba yanzu billahi alladhi la ilaha ai na faɗa tun da farko beneficiaries na examination malpractice kuma da turanci suka yi karatu so I dey emphasizing certificate kawai abu na ƙarshe a fito da tsarin in ma za a ci gaba da bawar to a fito da tsarin
da professor Oloye da yayi Allah ya ji kanshi ba dan ya mutu ba asa wa ek da neko su fito tsarin CBT kai da aka fito da CBT a jam kamar yadda jam yayi CBT to wa ek da neko su ma su koma kan CBT professor Oloye da sai da yayi wani tsari na generating ya he calls it question menene paper and questions examination question bank sarama daga all fields suka generate masa over 5 million questions in so across 5 million questions wannan shine ba da dama in ka zo jarabawar jam yadda muke zo da ba'ilmin din nan combination dina economics government islamic studies combination din mallam Amin Inuwa economics government islamic studies same combination amma lamba ta 0012 lamba sa 0013 ina fatan fahimta ina rubuta economics government islamic studies ina rubuta economics government islamic studies amma in na kalli question paper na economics na mallam Amin Inuwa daban take da question paper ta economics she has to a great extent an rage sata jarabawa a jam ba kamar yadda ake a waek da neko yanzu ba a shigo da CBT a waek da neko zai rage wannan in the meantime amma in the long term kawai a daina jarabawa a daina wannan certificate din اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والصلاه والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاك الله خيرا بروفيسور سالس شهو نو داوت كمان يندا اكا سني بروفيسور بارافالا كما بروفيسور ادكيشنال سايكولوجي kuma gashi malamin addini ne dai gurgurdo gashi bai shakala gashi director Center for Islamic Civilization and Interfaith Dialogue gashi kuma director na continuing education department school da sauransu da sauransu da sauransu dan haka dan yawo ne bayanai a ba abun mamaki bare daga gare shi sai dai kuma ya zama mu ko mun dauki dukkanin abin da ya kawo domin fidda kanmu daga cikin wannan yanayi wanda yake na abun kunya wanda yake ya kamata kamar yadda ya kawo a ce ba ma iya daga kanmu ma in aka yi wannan al'amari abu ba daɗin ji ko kaɗan professor ya ci kusan awa ɗaya ba minti kaɗan daga minti 40 da haka ya ci lokacin abokan tattaunawarsa da haka Dr. Saidu Ahmad Dukawa shi ne zai fara gabatar da ta'alimi a kan wannan tattaunawa kuma za mu ba shi minti 10 ta hau kanka
Bismillahir Rahmanir Rahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyina lana min amrina rashada Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sai Professor Salim Shehu Taliki yana da dadi yana da wuya dadin sa zai karaje komai saboda haka sai ka ji kama huta saboda haka sai ka dan abinda zaka so ko kwaya ɗe ne ya wadatar wahalar ka kuma shine yadda zaka zakulo wannan kwaya ɗayan da zaka yi faida a kansa dan haka abu ɗe kawai zan taliki a kansa shine maganar mafita da yayi amma kafin nan ina so na wato ƙarfafi ɗaya daga cikin bayanansa na farko da ya yi cewar na muhimmancin wannan mawdu'in yake cewa wato ɗaya daga cikin muhimmancin wannan mawdu'in shine cewa mun shiga ka mai wuya wacce fassara ta da vicious cycle shine zan bada labarin guda ɗaya daga jami'ar Bayero ta kan a banan nan
kace wata jami'a
ba komai za a fahimci hikimar da ta sa a banan nan daliban da aka yayi akwai wata baiwar Allah ta zo shekarar ta karshe aka sa ta a cikin waɗanda za a kora sai raunin imani ya kwashe ni na je senate na yi kokarin na ƴan tota a rage mata horon a lokacin su presidential panel su professor namun sunan
kida
professor kida sun halarci zaman senate din watakila zai iya tunawa wato abin da ya kwashe ni baiwar Allah daga faculty of education take ta zo faculty of social sciences ta dauki course a political science kuma islamic based course islamic political thought a shekara ta farko sai ta faɗi a shekara ta biyu sai aka yi canjin mai koyarwa na karba sai ta same ni tun wuri ta ce tana maimaita kwas din nan ne saboda faduwar da ta yi saboda halin da ta samu kanta a ciki na rayuwa mahaifinta ya mutu tana makaranta a dangi suka matsa suka azazzale ta ta yi aure a wata shida auren ya mutu yanzu takamaimai gantali take tsakanin dangin mahaifinta da dangin mahaifiyarta dangin mahaifinta a Kano dangin mahaifiyarta a Lagos haka take shirin tana zuwa makaranta dan Allah ne taimake ta sai nace taimako daya ta daure ta yi karatu sosai da abinda bata gane mutu ba ta tambaye ni sai aka yi jarraba sai ta sake faduwa sai malami na uku ya karba mun canza shikenan ba ma san mu dade mutum ɗaya yana ta koyar da dan a rage matsalolin da ake ta kuka da su wannan malamin sai ya kama ta da satar jarrabawa na lura professor ya riga ya kaddara cewa professor Salisu Shehu ya kaddara cewa duk kun san me yasa ta jarraba dan haka bai fassara ta ba bai bada misalanta ba na san watakila ya gamsu cewar watakila ko a social media inda kuke ganin clip suna yawo wata ta zane hijabinta daga ciki da amsar tambaya wata ta zane bayan ɗan da take goyo da amsar tambaya watakila duk kun riga kun ga wannan clip din shi yasa bai ma tsaya ya gaya muku da me ake ba to wannan dai an kama ta da takarda da ake saka a shiga da ita saboda haka a dalilin haka aka saka ta a waɗanda za a kora ni kuma sai na tashi a senate na ce a dalilin tarihin da ta koro min da kuma wato ji da nake cewar ina ma da na taimake ta da ta faɗa wannan halin ba amma ina gani na sani tunda ta faɗi na bar ta ta faɗi na gina taimake ta saboda haka ina roƙon saboda halin da take ciki a sauƙaƙa mata horo sai shugaban jami'a ya ce ice ai Dr. Duka tunda ta faɗi sau ɗaya sau biyu kuma ta zo ta san za ta faɗi na uku ta yi sata ai ya nuna tana da rauni in ma ka ƙyale ta za ta kuma faɗuwa kuma sannan doka ba ta tanadi cewa kawai tausayi kawai ya sa mutum a kama shi da laifi ƙarara a abin nan ba to duk ba a nan labarin yake ba kenan sai zama na ci shi Allah ya sauwaƙe an gama da wannan gabar sai aka zo gabar wato kwamitin da izagaya duba wato sahihancin jarrabawar da aka bai jami'a sai ga ta fito a da sace jarraba ta shigo jami'a sai sunan ta fito an gane vicious cycle din nace ya kamata na nanata shi cewa halin da aka shiga ciki kenan sai dai kawai mu ce Allah ya sauwaka don haka game da mafita ba ni da lokacin da zan yi wato dogon bayani, sai dai kawai na ce na farko mi kokari mi kacin zan yan a sako tarbiyyar yara daga kasa. Na biyu kuma mu ci gaba da kwankwasar saman ko za ta daina abin da take. Bari mu faro daga kasa din. Na farko kyawawan koyarwa na musulunci kamar takawa, tsoron Allah, duk abin da zamu mu dinka cusa tsoron Allah a zakatan kananan yara me. Na biyu tawakkali, tawakkul, ya yadda duk za a yi mu take tarbiyyantar da yara akan cewar su yi tawakkali, wato su dogara da Allah. Sun ci jarrabawa ba su ci ba, watakila rashin cin ne ifi musu alheri. Allah ya tanadan musu wani abu da ba wanda in sun ci wannan jarraba ba za su same shi ba. Saboda haka su yi iya kokarin su kada a same su da sakaci, amma in suka fadi to su yi tawakkali da kana'a, su haƙura da kaɗan. Da wato ba sai mutum ya ce dole shi first class yake so ba, indai ya iya kokarin sa third class din, ifatan Allah ya sa masa albarka da haƙuri juriya kenan, da ruko da gaskiya da kokarin adalci da kuma tunanin gobe kiyama. Waɗannan da ni ne mai jawabi da watakila a kansu zan tsawaita, amma hanyoyin da nake tunanin za a cin masu kaman guda biyar. Na ɗaya, buga misali a rayuwar gida. A rayuwar gida kada a bari ‘ya’ya su taso su ga iyaye ba sa tasirantuwa da waɗannan abubuwan da muka lissafa. A duk abin da ake yi ki ta ganin misali, in sun yi tambaya a ba su ansa wacce za ta dace da ɗaya daga cikin kyawawan koyarwar musulunci waɗanda kaɗan na ambata ba abin nan ba. Na biyu, a dinga shirya quiz da debate a makarantu da ƙungiyoyinmu da unguwanninmu da masallatanmu. Jifa-jifa ana kirawo su, ana sa su su amsa abubuwa, wato shigen wato da muka taso a tatsuniya kakanninmu suke shigar mana da irin wannan tarbiyya. Amma yanzu watakila zai wahala mu ce mu koma a dinga yin tatsuniya a gida ko a makaranta. Amma aka shirya quiz ko debate, za a dinga cusa ɗabi'u kyawawa a zakatan yara. Na uku, a dinga shirya fina-finai akan waɗannan kyawawan akhlaq din. Saboda ba yadda za mu yi mu raba yaran nan daga kallon fina-finai. Saboda haka da mu bar su kalli fina-finan da ba su kenan ba, ko kuma wanda za su ba su da tarbiyyar da muke so a ce su ne za su dinga bayar da tarbiyya a cikin fina-finai, to mu shi fina-finai. Sannan na hudu, a tsara kyaututtuka ga haziƙai masu gaskiya. A makarantar duk wanda ya zama haziƙi yi mani gaskiya, a zama ana ba shi kyauta, wanda kuma bai yi nasara ba saboda ƙwaƙwalwarsa ba ta kai haka ba, a ba shi kyauta ta yin gaskiya da tsayawa da dogaro da Allah da haƙuri da abin da ya samu, a yi masa kyauta shi ma wannan. Sannan na biyar na ƙarshe, wato samar da wato horon marasa gaskiya, a samar da tsari na horon waɗanda suka yi rashin gaskiya tun daga aji ɗin zuwa kan malamansu, zuwa kan principalolin, zuwa sannan har mu fito kan zuwa saman. Shine na biyun da nace dole mu ci gaba da kwankwasar, ba za mu fidda tsammani ba cewar waɗannan generation ɗin is a lost generation. A'a, za mu ci gaba da kwankwasa cewar kun ga duk wannan ƙoƙarin da muke yi, matuƙar za ku ci gaba da magudin zaɓe, to kar ku sare za a daina sace jarrabawa. Matuƙar za ku ci a cikin gaba da cewar a office kaza an yi sama da fadi da biliyan kaza to kar ku sare al'umma za ta gyaru matsayar za a wayi gari wato ku tura ma'aikata su tsaya akan aiki wasu a rana wasu a inuwa wasu a tafe wasu a zaune amma su shafe wata da rabi ba ku ba su haƙƙin su ba kar ku sare za a yi abin nan matukar za a bai mutum haƙƙinsa amma ya ki gamsuwa sai ya tsare shi saboda yana da wata alfarma ya karbi 10-20 wanda su ma 10-20 din suke kokari su tashi da ita to kada a sare musu canji matukar za a ci gaba da cewar in kana so yaranka ya yi karatu ya yi kokari ya ci jarrabawa tsakani da Allah amma ba zai samu aiki ba sai ya zama dan bangar siyasa ko sai ka je ka roki wani dan siyasa to kada ku sare za a bin nan wato a takaice dai lallai ne ci gaba da institutional building a gyara tsarin shugabanci ta yadda kowa zai dinga yin abin da ya kamata kamar yadda ya kamata a lokacin da ya kamata a wurin da ya kamata ga duk wanda ya kamata Allah ta'ala ya sa mu dace assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh mun ci gaba kuma rage bayar wato dacewar tayi nisa tayi tsanani kwarai da gaske saboda na san cewa wannan mawdu'i ne wanda yake cikin zuciyarsa ya dame shi tsawon lokaci mai yawa lokacin da yake gyara kayanka a Bauchi ya taba shirya taro akan irin wannan mawdu'in kuma ya gayyace ni daga cikin waɗanda za su yi jawabi akan wato illar satar jarrabawa da hanyoyin magance su sama da shekara 2011 ko 12 tsakanin wannan lokaci sai zaka naga cewa lalle ya dace yayi magana akan wannan na biyu abinda shugaban taro bai gabatar ba game da Professor Salim Shehu a matakai da matsayi daban-daban da ya rike ya manta ya ambaci cewa kuma alkali ne kuliya manta sabo wanda yake baiwa malamai minti 10 katal minti 10 katal domin su zo da dukkan littattafansu da suka yi karatu iya tabbatar da karatun da suka yi ba satar jarrabawa suke daga wani wuri ba to wannan ina ga babbar sifa ce game da Professor Tanishi da aka ce zan yi taliki akan wannan mawdu'i na yi kokarin na bincika tunda fatawa ce aka ce ta mahanga ta musulunci to sai ka koma zuwa ga manyan littafai na baya ka ji cewa wai Ibn Hajar ne yake akan wannan babi a cikin Bukhari akwai abin da ya faɗa game da satar jarrabawa ko Muslim ko fatawa ta Ibn Taymiyyah ko wani daga cikin manyan malamai sai na ga cewa babu wata fatawa kai tsaye dan ko aka tambaye su ko suka ambata game da satar jarrabawa tun banye ta saboda babu ita a wannan lokaci babu ma wanda yake tunanin wani abu makamancin haka balle ya iya tambaya an yi tambayoyi ga malamai iftiradiyat na abinda wato ba ma zai yi din ba amma wani yayi tunanin haka ana zancan to kalmar ba ta da dadi dai amma wasu sun tambaya daga cikin malamai daga cikin masu tambaya irin da kokam din nan ga malamai akan cewa to ai ana zancan wanda a sallah ya fitar da iska alwalarsa ta warware to ni ke tambayan to in ya saka buhun iska a bayansa ne hukuncin wannan kaga wani abin da wawanci ne amma dai za a iya ikrabiyat to babu ma wani wanda ya iya tunanin cewa wai za a yi satar jarrabawa an riga ta malam idan mutum ya zo ya yi satar jarrabawa a karatun alkur'ani ya fito a matsayin alaramma ta hanyar satar jarrabawa ba zai taɓa yiwuwa ba hankali ba zai ɗauka ba zaunar da kai za a yi a gaban gangaren ka rubuto allonka ka gabatar ana da kowa da inda da yatsansa da alƙalami da waye yana nunawa ba ka da mafita to saboda haka a magabata can ba a samu wannan ba sannan kuma shi kansa tsarin karantarwar bai ba da dama ga wannan ba shi ne abin da ake nema a koma zuwa gare shi da ya ambata yake kira akan cewa in har za a yi to wani abu ne wanda yake na juyin juya hali akan manhajar ilimi shi ne a yi watsi da certificate a dogara da nagarta kuma abin mamaki shi ne cewa a turai din da muke koyi da su sun fara tsari da tunani akan wannan ba daɗewa ba nake karantawa ni platform na asu suke cewa nan da shekara biyar suna tunani a turai gabaki ɗaya ma certificate na jami'a za a manta da shi ba a buƙatar digiri abinda professor ya ambata cewa za a zo ƙwarewarka ga kwamfuta yaya za ka iya sarrafa kwamfuta ka fitar da wani abu ka fitar da wani wata manhaja ka yi kaza da kaza wannan shi ne abin da a aikace yatsunka su ne iliminka da ƙwaƙwalwarka da tunanin da za ka yi ka fito da wani abu shi ne abin da za a auna ka a kansa kuma a yi hukunci da shi to la'allah tsarin nan na musulunci da ake dogaro da ijaza bayan mutum ya yi karatu ga littattafai nan an tabbatar ya yi su daga cikin tsarurrukan da kuma a turai din a america da sauransu akwai jarrabawa da suke yi cewa sai a zo za ku yi jarrabawa duk littattafan da yake a kan wannan kwas ɗin shigo da shi ɗakin jarrabawa an ba ka izini kaga satar jarrabawa first class kenan ko duk littattafai textbook na wannan course din an baka dama ka shigo da su ɗakin jarrabawa a cikinsu kuma za a yi maka tambaya amma za ka bude ka bude ka bude abinda ake nema ba karatun aku ba ne a ka karanta wannan littafin ko chapta kaza a ce bude chapta kaza ka karanta me ka fahimta miye hukuncin da za ka yi naka yanzu hukunci da za ka yi wa wannan chapter da ka karanta ba za ka fahimci wannan a ciki ba kai ne za ka fito da wannan ba inda za ka kwaho wannan a me ka fahimta sai ka na ga jarrabawa ba buƙatar sata a nan duk damar da za a baka ba za ka iya yin wato sata ba daga in an koma zuwa ga wannan tsari wanda musulunci ya zo da shi zai taimaka kwarai da gaske wajen magance satar jarrabawa kuma iyaye su dukufa da gaske maimakon barin harkar koyarwa da ilmantarwa da tarbiyantarwa zuwa ga makarantu da malaman da sauransu iyaye su taimaka wajen zaburar da ƴaƴansu akan wannan idaka kake ganin cewa ƴaƴan likitoci sau dawa medical doctors zaka samu daga cikin ƴaƴansu akwai medical doctors zaka samu daga cikin malamai daga cikin ƴaƴansu ana samun malamai saboda suna tarbiyantar da su akan wannan fannin da su ma wato suka kware a kanta sannan kuma muna buƙatar canza gabaki ɗayan manufar ilimi me saka wai muke karatu me saka muke buƙatar mu je College of Education Polytechnic University me manufar yin karatun mu galibi abinda aka dauka ga fitan manufar nan shine a samu aiki certificate din da zata bayo mutum dama ya samu aiki a wato daga aikin nan kuma zai samu albashi daga albashin nan zai sai mota zai aure zai yi kaza da kaza da sauran wannan amma da cewa manufar ilimi shine cewa na farko ka gina kanka da alakar ka da ubangijinka na biyu kai hidima zuwa ga al'umar ka da addinin ka sannan na uku ya zama da cewa ka kange kanka daga wato duk abin da yake wato zai kawo koma baya da kaskanci a cikin rayuwarka sai za a yi saiki a tunani na mutane game da ilimi zama da cewa akwai wannan kyakkyawar manufa insha Allah ta tarjarrabawa ba za ta shigo ba assalamu alaikum warahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah ya wannan gudunmawa da maluma suka bayar wannan gudunmawa da wannan maluma namu suka bada kuma na tabbata cewa mun sami ilimi mun sami karin fahimta kuma zami damara kuma ba mu riga mun yi ba to mu ga gudunmawa da zamu bayar wajen maganin wannan annoba ko ba komai muka dauki a shawarar da malam Salisu ya bayar professor ya bayar shine cewa mun ki wannan abin da zukatan mu ko mai aiki tukuru akan haka to ko wannan muka yi wanda shi ma kansa kamar yanda yake ba bane mai sauki ba to mun fara ragewa kuma magana da malam yayin ta karshe yanzu malam baban gida cewa wannan concept na cewa mu yi karatu mu sami takarda ko kwali ko certificate domin mu samu aikin yi mu ci gaba da rayuwa dole sai mun canja wannan kuma yanzu ma abin da muke gani yanzu ne ai yanzu kwalin ma kaman ba shi da amfani abubuwan da suke faruwa a halin yanzu in aikin ne ma za a samu to da yake malam ugota malauce amma dai aikin za a samu to sai an sami ƴaƴan manya sun fara samu kafin ƴaƴan talaka su samu kuma karatun da suke ba irin karatun da ƴaƴan talaka suke yi saboda haka ba bukata ma mutum ya bata lokacin sa ya sace jarabawa ko ya kai dan sa ayi masa wani kulle-kulle ya sami yanda yake so a ƙarshe kuma rayuwa ma ba za ta inganci ba abinda aka samu da sata aka gina a sata to me za a samar ma me ne natijar sa na abinda zai bayyana to alhamdulillah wa wannan bayanai wannan gwalagwalan bayanai muna godiya kwarai da an ba ka wannan gudunmawa da suka bayar an samu tambaya daya ina ganin kamar professor Salisu ce wa kai tambayar nan bari sai ku sa ido na da biyu kai wata shi wannan bayan sallama yana tambaya cewa wace makaranta zai kai yaransa wadda ba a sata jarabawa to wannan wannan ai sai masu masallacin za su yi amsa ta shi ma wannan bawan Allah yayi tambaya guda biyu a taimaka a yi wa hukumomin ilimi na jiha da karamar hukuma da firist da kuma PTA na makarantu na fiha domin kuwa a yanzu su ne last hope ɗin mu a yi nasiha kuma ga islamic schools ina ganin duk bayanan da malam ya yi duka wayannan nasihohi sun shiga amma ba san ko zai kara ko da kalma ɗaya ba ba bukata ko
sai dai wancan tambaya
to sai wannan tambayar to yana da kyau a can amsa ta
ba amsa ta zan yi ba amma a cikin jawabi na akwai misali na buga cewa a wata jiha a nan northeast akwai lokacin da muslim student society suka yi sabe sai suka tarar a wannan jihar wata makaranta ce guda ɗaya kawai ba a safin jarabawa ban fakai ban kai ƙarshen bayanin ba saboda muna ana live transmission a Facebook kuma in na dire har ƙarshen bayanin zan daɓa wa ciki na wuƙa ne shi yasa ban kai ƙarshen ba zan dire ba ba wai dangane da jihar ba kuma a nan Gombe ma an yi irin wannan sabe ɗin kuma makarantu ɗin kaɗan ne a tsallu minal ƙalil aka tarar ba sa sata jarabawa amma ni ba zan faɗa a nan ba amma ku tambayi organizers da wannan lecture ɗin za su gaya muku makarantar da za ku kai yaranku ba a sata jarabawa Allah ya kiyaye amma wancan tambayar gaskiya wancan tambayar kamar yadda shugaban zama ya faɗa ai duk jawabanmu tun daga ni da duk akan wannan muka yi so watakila ko ya rubuta jarabawa tun farko-farkon lecture din ne sorry tambaya jarabawa
ita ma jarabawa ce to alhamdulillah mun kawo ƙarshen wannan zama kuma muna ƙara godiya ga su maluma da suka yi wannan jawabai da kuma yan uwa da suka ba da dama aka zuwa da wannan tambaye a wannan cibiya dukkanin su Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa mu amfana da abin da muka ji mu yi aiki da shi zan kira shi Amir Lamido ya rufe kuma ya kira wanda zai addu'a to kuma ta yi shi
So Allah ya saka da alkhairi a malamanmu da suka gabatar da wannan nasiha da kuma wanda ya jagoranci wannan zama Allah ya saka da alkhairi ina ga ba zan ce wani abu mai tsawo ba zan kira shi mai masaukin baki na ce mai masaukin baki ina nufin limamin wannan babban limamin wannan masallaci Dr. Rashid Abdul Ghani domin ya yi jawabin rufewa da godiya da kuma addu'a bismillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ibadi alladhina astafa huwa hasbi wa kafa wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko muna miƙa godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu wannan dama da kuma muka taru a wannan guri Allah ta'ala ya sa duk jawabin da aka mana su